الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan Bauchi, cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na talata. Yau muna biyu ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1445, wanda kuma ya yi daidai da 12 ga watan uku miladiya ta 2024, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Hajji, inda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 74 da kuma ayoyin da suke gabanta insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور.
الله سبحانه وتعالى يقول: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره بسجرب ما الله yadda ya cancanta su girmama shi ba. Inna Allaha, lalle Ubangiji laqawiyun, tabbas karfa ne azizun mabuwayi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana da waɗanda suka bauta ma wani ba shi ba, suka riƙi wasu ababen bauta waɗanda ba su cancanci a bauta musu ba, wanda babu wani dalili na hankali ko dalili na wahayi wanda yake nuna sun cancanci bauta. Bal shi mai bautar ma, mai wanda yake bautawa, wani lokaci yakan dira ma, yakan fi ma abinda yake bautar. Kamar masu bautar gumaka, masu bautar itatuwa, masu bautar rana da wata, suna bautar wasu ne waɗanda su a jinsinsu na ɗan adam Ubangiji subhanahu wataala ya karrama su fiye da yadda ya karrama waɗannan halittu. Amma duk da haka suka sauko da kansu ƙasa, suka ƙasƙantar da kansu, suka riƙa bauta ma wani ba Allah ba. Allah ce: ma qadarullahi haqqa qadrihi, basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Ubangiji subhanahu wataala ya yi irin wannan magana da irin wannan siga, basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, a gurare uku a Alqur'ani, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi nuni zuwa ga haka. Daga ciki akwai wannan aya: dha'ufa at-talibu wal matlub, ma qadarullahi haqqa qadrihi, inna Allaha laqawiyyun aziz. Sai kuma a cikin suratul an'am, inda Allah subhanahu wataala yake cewa: ma qadarullahi haqqa qadrihi idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay. Allah ce: yahudawa basu girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba, domin suna cewa Allah bai saukar da wani abu ba. Daga nan kuma sai a cikin suratul zumar, da Allah ce: ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati wassamawati matiyatu biyamini, wasu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wal ardu qabdatuhu yawm al-qiyama, ƙasa kuma damƙarsa ce ranar gobe al-qiyama. Wassamawati matiyatu biyamini, sama kuma a nannaɗe take a hannunsa na dama. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana cewa waɗannan kafirai da suke bautar wani Allah ba su ba shi girmansa ba. To haka nan mutane da dama basu bawa Allah subhanahu wataala girman sa yadda ya dace su bashi ba. Mutumin da zai rika saba wa Allah, ya saba wa umarnin Allah, ya aikata abinda Allah ya hana, ya ki aikata abinda Allah ya dora masa, ya wajabta masa, ya tozarta haƙoƙin Allah, babu shakka wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Inda ya girmama Allah, to ba zai zabi saba wa Allah subhanahu wataala da saba umarninsa ba. Haka nan wanda zai fifita yardar wani Allah akan yardar Allah subhanahu wataala, ya fifita kaunar wani Allah akan kaunar Allah da manzansa, wannan ma qadarullah haka qadri, wasu girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba. Haka nan wanda zai fifita ambaton wani Allah akan ambaton Allah, zai bawa wani Allah gurbi mai yawa mai tsoka a zuciyarsa, amma ya bawa Allah subhanahu wataala dan kadan a cikin zuciyarsa, wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wanda zai rika jin tsoron wani Allah fiye da yadda yake tsoron Allah, yake ganin wani yana tsinkayarsa, baya tunanin yadda Ubangiji subhanahu wataala yake ganin abinda yake zukata, babu shakka wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wanda zai ji kunyar mutane amma ya ki jin kunyar Allah, ya ji kunyar mutane amma ba zai ji kunyar Allah ba, wanda bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wanda zai yi wa mutane mu'amala kyakkyawa amma ya ki wa Allah mu'amala kyakkyawa, babu shakka wanda bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wanda gaba daya zai dauki zuciyarsa ya danka ma wani Allah da so da kauna da fata, amma bai yi wa Allah subhanahu wataala haka ba, wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wanda yake tsayawa gaban wani Allah cikin nutsuwa da kame kai da girmamawa, amma ba zai yi wa Allah irin wannan tsayuwar ba, da nutsuwa da girmamawa ba, to wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Allah ce ba qadarullah haka qadri, Allah ce inna Allah la qawiyyun aziz, lalle Allah tabbas mai karfi ne kuma mabuwayi, to shi kadai ne ya sifantu da karfin da babu irin nasa. Duk wani karfi a bayan karfin Allah rauni ne, babu wani mai karfi bayan karfin Allah subhanahu wataala. Ubangiji subhanahu wataala babu abin da yake gagararsa sabanin abinda kuke bautawa ba Allah ba, kuna bautawa wadanda uda wanda ba za su iya halitta ba, sannan kuma idan udan ya kwaci wani abu daga wajensu ba za ku iya dawo da shi ba, saboda haka rauni ya tabbata gare su, kun bar alqawiyyu kakkarfa kuna bautawa wanda yake mai rauni. Allah subhanahu wataala azizun ne, mabuwayi ne, babu wanda zai iya da Allah, ba wanda zai iya rukubawa da Allah kuma yayi nasara. Ubangiji subhanahu wataala ya buwayi kowa da izzarsa, babu wani wanda zai fi karfin Ubangiji, babu wanda zai gagara Allah subhanahu wataala, saboda haka ikon Allah subhanahu wataala ba shi da iyaka, babu abin da yake gagarar Ubangiji subhanahu wataala. Sannan kuma izzarsa ta sanya ya fi karfin kowa, babu kuma wanda zai iya da shi. Sabanin abubuwan da ku kuke bauta ba Allah ba, ba su da iko, ba su da katabus a karan kansu, sannan ba za su iya tsinana muku komai ba. Don haka waɗannan ba su ya dace ku bautawa ba sai Allah subhanahu wataala, wanda ya sifantu da wannan sifa ta kamala. Allah ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allah yana zabar manzanni daga cikin mutane, Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku, wa minan nasi daga kuma cikin mutane, inna Allah sami'un basir, lalle Allah mai ji ne mai gani, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su, wa ila Allah turja'ul umur, kuma zuwa ga Allah ne abu al'amura su ake bayar da su. Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci abin da ya shafi uluhiyarsa, wato kadaitakarsa da bauta, sai kuma ya faɗa abin da ya shafi annabta da daman waɗannan abubuwa tare suke Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan kuma ya zabo annabawa da manzanni waɗanda ya turo su domin su yi bayani yadda za a bauta masa waɗannan abubuwa tare suke tun kafuwar duniya da bautar Allah shi kadai ta hanyar annabawansa kuma waɗanda su suke koyar da yake yadda ake bauta masa to bayan Allah subhanahu wataala yayi magana akan bauta masa da kushewa bauta ma wani ba Allah ba sai kuma ya dawo ya magana kuma akan manzanci akan annabci cewa Allah subhanahu wataala shine yake zabo annabawa sannan kuma idan muka lura ubangiji subhanahu wataala ya kawo dalili kakkarfa wanda yake tabbatar da cewa abubuwan da mushrikai suke bautawa da sunan bauta ba su cancanci a bauta musu ba suna bautar gumaka da suka sassaka ko suka kwaba suka ainihin yi taswirar su da hannunsu suna bautar su ba Allah ba tare da cewa ubangiji subhanahu wataala bai saukar da wata hujja da take cewa a bauta ba waɗannan abubuwa ba babu wata hujja daga ubangiji subhanahu wataala wanda za ta gamsar da mai hankali cewa waɗannan abubuwa sun cancanci a bauta musu sannan ubangiji yayi bayanin cewa shine kakkarfa mai izza wato shine wanda ya cancanci a bauta masa saboda shine ya sifantu da sihofi na kamala bayan Allah yayi wannan bayani sai kuma ya kawo magana tabbatar da annabta ya tabbatar da cewa mulki duka nashi ne komai a hannunsa yake komai a hannunsa yake shi yake da karfin saukar da hujjoji ta hanyar annabawansa da yake zaba ta hanyar mala'iku da yake aikowa zuwa ga annabawa suna dauke da umarni na Allah subhanahu wataala da hari wanda wannan zai sa mai bautawa Allah ya tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai kada ya hada wani da bautar Allah subhanahu wataala kuma wannan zai sanya ubangiji ya azabta duk wani wanda ya bar bauta masa saboda ya isar masa da sako ta hanyar annabawa tattare da hujjoji karfafa masu gamsarwa haka in ya sa kafa ya shure waɗannan hujjoji ya bauta ba wani ba Allah ba to babu abin da zai hana Allah ya masa azaba ya kama shi da laifinsa Allah ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan Allah ne yake zabar manzanni daga cikin mala'iku wa min annasi kuma yake zabar manzanni daga cikin annabawa daga cikin mutane wannan martani ne ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa da waɗancan kafiran waɗanda suke ganin cewa yaya za a yi Allah ya turo dan adam mutum irin su a matsayin manzo dan menene ba za a aiko mala'ika ba in dai har ana so su yarda cewa aikin nan daga Allah yake dan me ba za a turo mala'ika ba sai a turo wani ɗaya daga cikin su ko kuma shi da aka aiko din a matsayin sa na mutum dan me ba aiko shi tare da mala'ika ba wanda zai rika take masa baya wanda zai gaskata shi yayin da yake faɗi wata magana mala'ikan ya ce tabbas gaskiya ne shine anan Allah subhanahu wataala yake musu bayani cewa sakonnin Allah iri biyu manzannin Allah iri biyu ne akwai daga cikin manzannin Allah akwai mala'iku wanda ya ba su aikin manzanci na musamman sannan daga cikin manzanninsa akwai mutane wanda su ma ya ba su irin aikin manzancinsa na musamman saboda kowanne da irin aikin da Allah ya ba shi sannan a karan farko su sani cewa manzanci zabi ne daga Allah ba su ne za su yi wa Allah bayanin abin da zai yi ba ba su za su yi masa shifta ba dictation su ce ga abin da suke so ya yi musu ce laula unzila ma'ahu malak dan me bai hana ba za a saukar da mala'ika tare da shi ba dan me mala'ika bai zo ba a matsayin annabi ba su ne za su kai wa Allah mai zai yi ba yaya zai yi wa zai aiko Allah yana da cikakkiyar sarauta yana da cikakken mulki don haka yana yin abin da yake ganin ya dace kuma duk abin da Allah ya yi shine daidai ba wanda zai koya masa yaya zai yi sama da ƙasa da abin da yake cikin su duka halittar su ce mallakin sa ne bayin sa ne sai da ya ga dama da su don haka dan me ne za ku zo kuna ganin dan me zai aiko mutum ba mala'ika ba ku sani karan farko ya kamata ku fahimta kuma wanda ita ce aqida ta musulmi cewa manzanci zabi ne daga Allah, ba wani da yake yin wani kokari ba, ko ya kama kafa da wasu, ko ya yi wa Allah wata bajinta, ko ya yi ta ibada, ya yi ta tasbihi, ya yi ta sallah, har Allah ya ga shi, ya ga kokarin shi, ya ba shi annabta. Ba haka ba ne, don haka nubuwa ba muktasaba ba ce, ba wanda ya tashi da tunanin cewa shi zai zama annabi, don haka ya ta yin abubuwa wanda Allah ya dubi abubuwan sai ya ba shi annabta. Annabta ba haka take ba, annabta kawai zabi ne kawai daga Allah. Allah yake ganin dama ya zaɓi wanda ya so daga cikin mutane, wanda ba watakila ba a zaton shi zai zama manzan. Akwai waɗanda ake ganin sun fi shi shekaru, sun fi shi ƙwarewa ta zamantakewa, sun fi shi kaza, sun fi shi kaza, amma Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan matsayi, ya fifita shi akan kowa. Haka da farko su fahimta cewa Allah ne yake zaben abin da ya ga dama, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijin ka shi yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama. Don haka Allah bai isa ba, idan har zaka ce kai ne zaka gaya masa me zai yi, bai isa ba kenan, bai zama Allah din ba, a ce kai zaka gaya masa ya kake so ya yi maka. Ai cikar mulki shine yayi abin da ya ga dama, wanda ita ce cikar mulki, da babu mulkin da ya kai wannan. Duk wani mai mulki ba Allah ba, to yana jin tsoron abin da zai jawo mulkinsa matsala. Don haka wani lokaci yana ji, yana gani zai yi abin da ba shi yake so ba, ba shi ya ga dama ba, saboda ya zauna da mabiyansa lafiya, ya zauna da talakawansa lafiya. Amma mulkin Ubangiji ba haka yake ba, mulki ne cikakke, babu wanda yake cewa ga abin da nake so ka yi sannan ya yi. Ubangiji yana yin abin da ya ga dama zai yi, kuma in ya yi babu wanda ya sai gyara masa, ko ya ce zai ci gyaransa. Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab, Allah yana hukunci babu mai ci gyaran hukuncinsa, ba wanda zai zo da wata magana bayan ta Allah subhanahu wataala. Wa fa'alu ne lima yurid, ya fa'alu ma ya sha, yana aikata abin da ya ga dama. Don haka ahlus sunna suka tafi akan cewa annabta ba muktasaba ba ce, ba zuwa mutum yake ya yi ta ibada ba, ya yi ta ibada, har Allah ya ce mutumin nan ibadarsa ta kai ibada, ya kamata ya zama annabi, ko ya kama kafa da wasu a gurin Allah, ce su roƙa masa Allah, su nema masa alfarma a wajen Allah, a mai shi annabi. Babu wani annabi da ya samu wannan annabta. Ta haka kowa kawai wayar gari ya yi, ya ga mala'ika tsaye a kansa, ya kawo masa sako daga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika Jibril ya zo masa, bai ma gane mala'ika ba ne, ya ɗauka kawai wani ne, domin ya zo masa a sifa ta mutum. Same shi a gharu Hira yana bautar Allah, a lokacin ya zo masa da wahayin farko shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sai daga baya ya fahimci cewa mala'ika ne da wannan da ya zama annabin Allah. To haka duka annabawan da suka gabace shi, ba wanda ya tashi yana sa tsammanin yau ko gobe za a aiko masa mala'ika, babu shi. Saboda haka su fara fahimta tun daga nan yadda tushen al'amari yake. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas, su sani cewa manzanci zabi ne daga Allah, kuma shi ya san ina ya kamata ya aje manzancinsa. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi ya fi sanin ina ya kamata ya aje manzancinsa. A cikin suratu Fatir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'ilil mala'ikati rusula, shi ne wanda ya sanya mala'iku manzanni. A cikin suratu Fatir Ubangiji ya nuna duka mala'iku manzanni ne, amma a nan sai Ubangiji ya kawo min wacce take nuna tab'id, wato wani bangare na mala'ikun ne manzanni ba duka ba. Yastafi min al-mala'ikati rusula, to ya zamu hada tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu. Ayat suratul Fatir kamar tana nuna cewa kowane mala'ika ma annabi ne, afwan manzo ne na Allah, ja'ilil mala'ikati rusula, anan kuma ubangiji sai ya nuna cewa wasu ne daga cikin mala'ikun suke manzanni ba duka ba yastafi minal mala'ikati yana zabar wasu daga cikin mala'iku rusulan ya sanya su manzanni ansa anan shine al malak kalmar malak daga kalmar aluka ne aluka tana nufin ar-risala tana nufin sako ko manzanci saboda sunan mala'ika an ciro shi ne daga sunan daga kalmar aluka aluka kuma tana nufin manzanci don haka wannan yake nuna cewa dukkan wani mala'ika wanda ya ansa wannan suna na mala'ika to shi manzo ne shi manzo ne saboda kaga kace ja'ilul mala'ikati rusula ya daidai da sunayen da sunan mala'ika din duk wani mala'ika manzo ne wannan ayar kuma ta nuna cewa akwai wani manzanci na musamman wanda yake zabar wasu daga cikin mala'ikun ya ba su shine manzanci na wahayi manzanci na wahayi ya aiko mala'ika da wahayi zuwa ga annabawan Allah ba kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha to kaga wannan aya karara tana bayyana cewa mala'ika da ake magana a wannan aya shine mala'ikan da ake zaben shi da sako na wahayi ya kai ma wani daga cikin annabawan Allah kamar yadda Allah ya so kuma kana li basharin ba zai yiwu ga wani mutum ba an yukallimahu Allah Allah yayi magana da shi illa wahyan wato Allah yayi magana da shi baki da baki sai dai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan wani shabaki aw yursila rasulan ko ya aiko da wani annabi afwan da wani manzo shine mala'ika fayuhiya ilayhi bi idnihi ma yasha yayi masa wahayi da izinin sa abin da ya ga dama saboda haka dukkan wani mala'ika manzo ne daga cikin manzannin Allah da Allah subhanahu wataala yake aiken shi dan yayi wani aiki Allah ya samar da shi dan wani aiki na musamman wannan shine manzancin su mala'ikun da aka faɗa na gaba daya na bai daya kowanne mala'ika Allah ya halicce shi ya aika shi ne a inda ya aika shi dan yayi wani aiki na musamman dan yayi wani aiki na musamman cikin mala'iku akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya wakilta wa iska gudanar da ita da kadata da ainihin daga ta da ƙara yawan ƙara ƙarfin ta ko rage ta da halaka mutanen da za a halaka da wannan iska akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya wakilta musu ruwan sama da hannunsa yake akwai wanda aka wakilta wa tsirrai akwai wanda aka wakilta wa tsawa akwai wanda aka wakilta masa kula da duwar wasu akwai mala'ikun da aka wakilta musu kula da jahannama akwai wanda aka wakilta musu kula da gidan aljanna akwai wanda ake wakilta su ga kowane dan adam lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai kuma wadanda ake turo su domin su karbi ran wanda ajalin sa yayi hatta idza ja'a ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Allah ce har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayan su tawaffathu rusuluna sai manzannin mu su karbi ran sa to haka akwai mala'iku da suke karban rai su ma aikin manzancin Allah subhanahu wataala suke yi haka nan akwai waɗanda Allah ya dora musu alhakin rubuta ayyukan bayi inna alaikum lahafidina kiraman katibin Allah ce akwai a tare da ku waɗanda suke masu kula da ku mala'iku da suke masu karamci masu rubutu wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ce manzannin mu suna nan tare da su suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan yana nuna cewa duka mala'iku manzanni ne na Allah da ya aike su su yi wani aiki daga cikin ayyukan Allah wanda ake aikan su su halaka halaka wata al'umma kamar waɗanda suka je suka halaka mutanen annabi Lut lokacin da suka saba wa annabi Lut suka ki barin saban Allah da suke yi da shirka da suka je suka ce inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk suka ce mu manzanni ubangijinka ne don haka wannan shine manzanci na bai daya da dukkan wani mala'ika yana da shi shine ma'anar ja'ilul mala'ikati rusula wannan kuma da Allah yake magana anan yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas yana maganar manzanci na wahayi da Allah yake aiko su daga cikin mala'iku da wahayi zuwa ga mutane su ne annabawan Allah subhanahu wataala. Sannan Allah subhanahu wataala ce inna Allaha sami'un basir, lalle Allah sami'un bai ji ne, basirun bai gani ne. Wannan jumla, wannan gaba tana ƙara fito da dalilin waccan magana ta farko, Allahu yastafi min al-ma'ikati rusulan wa min an-nas. Wato Allahu yastafi, Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku, yana zaben manzanni daga cikin mutane domin ilimin sa ya kewaye komai da komai, domin ya san komai da komai. To tunda shine ya san komai da komai, to shi ya kamata yayi zabi, dan shine zai yi zabin da ya dace. Shi yake ganin komai da komai, shi yake jin komai da komai, don haka ilimin sa ya kewaye komai da kowa. Ashe kaga shi ya cancanta yayi zabi, ya zabo wanda ya cancanta ya zama manzo. Saboda haka duk wani mai hankali da irin hankalin sa ya kai, to ba zai iya zabin irin zabin da Allah zai yi ba, domin duk yadda ya kai ga tunani da hankali da basira da hangen nesa, wasu abubuwa dole za su buye gare shi. Ba zai iya zama ya kewaye komai da sani ba, zai san wani abu zai jahilci abubuwa da yawa. To amma banda Allah subhanahu wataala, shi ba abinda bai sani ba. To tunda haka ne, ashe shi ya kamata yayi zabi da kansa, ba wani ne ya kamata ya zaba masa ba. Don haka inna Allaha sami'un, lalle Allah bai ji ne ga dukkan komai, basirun bai gani ne ga dukkan komai. Yana daga cikin abin da yake yi na ji, yana jin maganganun bayansa, sannan kuma yana ganin bayansa. Don haka ya san waye cancanta daga cikin halittarsa ya zabe shi ya bashi manzancinsa. Saboda haka yana yin zabi ne bisa ilimi da sani, da cikakken sani. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yana sane da abin da yake gaba gare su waɗannan manzanni nashi na mala'iku da mutane, wa ma khalfahum, da abin da yake bayan su. Wato ya san abin da ya gabace su, ya san abin da zai same su nan gaba, ya san komai da su. Don haka a bar masa zaɓin sa, ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya aiko. Don haka ku kafirai da kuke ta ja a kan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuna ganin cewa me yasa ba za a dubi wani babban mutum ba da mutane suke ganin girmansa a bashi manzanci? Laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim allati ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سوناك أبنجي سبحانه وتعالى شين يسن كومي ومش يسن وعيداتي ليزابا. سنة الله تي وإلى الله ترجع الأمور زواغ الله أكيميد الأمر وتزواغ ليش شي كدي ake mayar da al'amuran bayansa gaba daya, ya yi musu hukunci ranar gobe kiyama akan ayyukansu, ya saka kawo kowa bisa gwargwadon aikinsa. Wanda ya kyautata ya ga kyakkyawan sakamako, wanda ya munana shi ma ya ga mummunan sakamako. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Walillahi ghaibus samawati wal ard, ghaibun sammai da ƙasa duka na Allah ne. Wa ilayhi yurja'u al amru kullu, duka al'amari zuwa gare shi ake mayar da shi. Ko menene ƙarshen shi, makomashi shine Allah. Wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi, Allah ce ka bauta masa, ka dogara gare shi shi kadai. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, ubangijinka ba gafalalle bane game da abin da suke aikatawa. Anan da Allah ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ishara ce ila al-ilmi at-tam, to Allah yana da cikakken ilimi. Da Allah kuma yace wa ila Allahi turja'u al-umur, ishara ce ila al-qudrati at-tamma, Allah yana da cikakken qudura, yana da cikakken ilimi, yana da cikakkiyar kudura, don haka shi ya kadaita da ilahiya, wato abauta masa shi kadai. Wannan kuma shi yake nuna cewa shi ya takaita da hukunci, shi ne zai yi hukunci, kuma in yayi hukunci wajibi kowa ya bi hukuncinsa. Waɗannan magagaru guda biyu, waɗannan gabobi guda biyu, suna tabbatar wa, wato suna zama kamar gargadi ne da jan hankali da tsoratarwa ga mutum akan ya nisanci saban Allah subhanahu wata'ala, ya sani cewa babu wani abu da yake yi ba tare da sanin Allah subhanahu wata'ala, ba abin da zai goye gare shi. Duk abin da zaka yi a goye, a zuci ko a bayyane, to Allah yana sane da wannan abu. Zaka yi kokari kai abu mai kyau, dan ya alamu ma baina aidihi ma khalfa, sannan ka sani cewa inda zaka je ba za ka kuɓuce wa Allah ba. Duk inda kake kana karkashin damkar Ubangiji da kamunsa, babu inda zaka je ka guje wa Allah, kana karkashin kudararsa da ikonsa. Shine wa ila Allah turja'u, akwai wannan ba karamin tsoratarwa bane game da saba wa Allah subhanahu wataala, wanda zai yake sada da dukkan wani motsinka, sannan kuma babu inda zaka kuɓuce masa. Sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, irka'u ku yi ruku'u, wasjudu kuma ku yi sujjada, wa'budu rabbakum kuma ku bauta wa ubangijinku, waf'alul khaira kuma ku aikata alkhairi, la'allakum tuflihuna, don ku rabauta. Bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cewa shine yake zaben manzanni daga cikin mutane da mala'iku, sai kuma anan Ubangiji subhanahu wata'ala yake umartar bayansa da cewa to abin nan da manzannin nan suke zuwa muku da su na bautar Allah, na bin Allah, to ku rike ku bauta wa Allah da su, ku bi Allah da waɗannan abubuwa. Wato bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan ilahiyat, abin da ya shafi Allah da matsayinsa na bauta masa shi kadai, ya kuma yi magana akan annabawa ko annabci da matsayin annabci cewa zaɓin Allah ne, sai kuma Ubangiji subhanahu wata'ala anan yake ishara zuwa ga shari'a, wato shari'u, cewa to waɗannan annabawa da manzanni da Allah yake aikowa yana aiko su ne da shari'u. Shari'u ɗin nan riko da su da aiki da su shine bautar Allah, riko da shari'un da annabawa suka zo da shi manzannin Allah, wannan shine bautar Allah, kuma ta haka ne za ku rabauta, ku samu abinda kuke son ku samu a duniya da lahira, kuma ku kubuta daga abinda kuke ki duniya da lahira. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, waɗanda suka tabbatar da zukatansu, suka yi furici da harshensu, suka yi aiki da gabobinsu. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ware muminai da ambato ko da kira, ce ya ayyuhal ladzina amanu, bayan a bayan ya kirawo mutane ya ce ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la, amma anan ubangiji sai kirawo mu'minai ya umarce su da ruku'u da sujjada da bautar Allah da aikata alkhairi. Anan ba wai dan kawai mu'minai kadai ake bukatar su bautawa Allah ba, ai kowa ma ana bukatar shi bautawa Allah. Cikin suratul baqara Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku mutane ku bautawa Allah wanda ya halicce ku. Haka nan a farkon suratul akwai a farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. جاءكم متاري كوكيا يدوكو كيوم أبنجيجوك ويتك أواغ أبنجيجوك سوراك كرا نقوى دقواني أما أنك أموالي مؤمني سو كالي أك كراو دسونا سنة مؤمني سبو دسوني سكا كرب كرا قال لا جاء أيها الناس بدو ربكم باقواني أنس كرب سيوى أن دسك إيماني لالله suka yi imani da abin da ya aiko annabin sa da shi, su kadai ne suka karba kiran. Don haka sai aka ware su da ambato anan, aka ce ku ya ku mu'minai, kuma wannan dan a ƙara nuna darajar su, a ƙara nuna matsayin su a gurin Allah subhanahu wataala, kiran su da sunan mu'minai, a kuma fuskantar da wannan umarni zuwa gare su, duk da cewa ba su kadai bane aka umarta da bautar Allah. Wannan yana ƙara maka, yana ƙara nuna maka matsayin da su mu'mini suke da shi a gurin Allah, kuma abinda zai nuna maka cewa wannan kiran nasu ne su kadai. Abubuwan da suka zo a cikin ayar ko magagaru da suka zo a cikin ayar kamar fadar Allah huwa jitabaku, shi ya zabe ku, shi ya zabe ku, shi kaga mu'mini kadai ake magana anan, saboda kafiri ba zababbe bane a gurin Allah, ba ta ce ne shi ba zababbe ba. Sannan kuma yace huwa sammakumul muslimina min qabl, shine yasa muku suna musulmi tintini tintancin a baya. Sannan yace wa takunu shuhada ala nas, ku zama masu shaida ga mutane, dai su za su yi shaida ga sauran al'ummomi da suka gabata akan cewa annabawan su sun isa musu da sako. To duk waɗannan qara'in ne alamu ne ko dalilai ne da suke nuna cewa wannan kiran da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi shi musamman ga mu'minai, su kadai yace ya ayyuhal ladzina amanu irka'u wasjudu, ku yi ruku'u ku yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato a cikin sallolinku. Anan ana nufin ita sallar kanta, ita ce aka kirawo da ruku'u da sujjada, ba dan komai ba, saboda kasancewar ruku'u da sujjada suna daga cikin manya-manyan rukunan sallah. Manya-manyan rukunan sallah ruku'u da sujjada. An fi gane mutum yayin da yake sallah, yayin da ya ruku'u ko ya sujjada, saboda lokacin da yake tsaye. Da tsayuwa rukuni ce a sallah. Amma ba a gane shi da wannan. Yayin za ka mutum a tsaye, ka zuba sallar yake sai ka kawai ya daga hannu ya miƙa, kaga yayi yayi wata habba ka ga yana sai ka bincika to ba sallah yake ba, amma da ka ganci yayi ruku to zaka fi karfafa ta ta cewa sallah yake, balle kuma ka ga ya tafi sujjada. To kaga duk da su ba su kadai da rukunin sallah ba, tsayuwa rukuni ne a sallah, karatun Fatiha rukuni ne a sallah, amma ya zai ka gane yana karatun Fatiha ko ba yayi, zai yi yana yi a sirri baka sani ba, zai yi kuma ba karatun Fatiha ba yake ba. Amma waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka fito da sallah a kamanninta na sallah karara, ruku'u da sujjada. Shi yasa aka kirawo sallar da waɗannan rukunanta guda biyu, aka ce irka'u wasjudu, ku yi ruku'u ku yi sujjada. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa amma ruku'u fa anzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa aktharu min ad-du'a ko fajtahidu fi ad-du'a fa qabilun an yustajaba lakum, in kun yi ruku'u to ku girmama Allah a cikin ruku'u, idan kuma kun yi sujjada to ku yawaita addu'a, ku yi ta kokari wajen addu'a, ya dace a karba muku addu'ar ku. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujjada, fa aktharu addu'a, yawaita sujjada hadisi ne sahihi yana sahihi muslim da sunan abi daud da sunan nasa'i sana Allah ce wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku wannan shine atful am ala al-khas ay salla ruku da sujjada duk suna cikin bautar Allah sai aka fara fadar su saboda girman matsayin su sai kuma aka ƙara fada da ubarnin daga sallah aka ƙara fada da ubarnin sai ya zama wa'budu rabbakum wato ku bauta wa Allah da dukkan wani nau'in bauta ku bauta wa Allah da sallah ku bauta wa Allah da azumi ku bauta wa Allah da zakkanku ku bauta Allah da hajji ku bauta Allah da jihadi da biyayya ga iyaye da sada zumunci da ubarnin da kyakkyawan abu da hada mummuna da dukkan wasu kyawawan mu'amala da kuma kyawawan dabi'u dukkanin su ku yi su dan Allah wannan shine ma'anar bauta ma'anar bauta tana nufin dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki ne na zahiri ko na batini wannan duka ana kiran shi bauta saboda kalmar bauta ta kunshi sallah da dukkan sauran abubuwa na ibada na bauta na zahiri da batini kaga an ƙara bude da zancen daga sallah an koma ibada gaba daya a cikin ibada an ambaci sallah ita kadai saboda ita ce a'zamu al-arkan al-amaliyya a'zamu arkan al-islam al-amaliyya rukunan musulunci wanda ake yin su da gabobi sallah ita ce sama da kowanne bayan tauhidi to rukuni wanda yake mafi kororuwa shine sallah shi yasa aka ware ta anan aka ambace ta ita kadai domin ita ce amurul islam ginshikin musulunci ita ce kuma farkon abinda za a yi wa mutum hisabi a kansa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abd aw bihi al-abd yawm al-qiyama as-salah fa idha salahat salaha sa'iru amali wa idha fasadat fasada sa'iru amali sallah ita ce farkon abinda za a yi wa mutum hisabi a kansa idan ta gyaru sauran ayyukansa ma za su yi kyau amma ta ɓaci to sauran ayyukansa ma za su ɓaci saboda haka duk mutumin da zai kiyaye sallah to za ka cewa sauran ayyukansa na ibada ma ya kiyaye su ba duk wanda zai tozarta sallah to sai ya tozarta sauran ba fiye da haka wanda shi ne maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya wanda duk zai tozarta sallah to sai kaga ya fi tozarta sauran abubuwa masu ba shi yasa aka ambaci sallah sannan kuma aka ambaci sauran ibadu a dukkule sannan Allah ce waf'alul khaira ku aikata alkhairi anan duka wani nau'i na alkhairi ya shiga wannan kuma atful a'am ne ala al'am atful a'am ala al'am wato da farko aka ambaci sallah wanda aka bata sunan ruku'u da sujjada sannan aka ambaci ibada wanda azumi zakka hajji da wai duk sun shiga sannan sai kuma aka ƙara buɗe umarnin sai aka ce ku aikata alkhairi ma'ana dukkan wani abu wanda kuka san alkhairi ne to ku aikata shi kan ku fahimci abin ya taƙaita kawai akan sallah azumi zakka hajji a dukkan wani aikin alkhairi da za ka yi to ka aikata shi saboda haka anan wajibai sun shiga da mustahabbai gaba daya na ibada sun shiga wasu daga cikin malamai suka ce tana yiwa fadar ubangiji subhanahu wataala da yace wa'budu rabbakum ana nufin ibadar da ku kadai za ku mori kayanku kai sallah kai ka mori abarka kai azumi kai za ka mori kayanka waf'alu alkhaira kuma ibada ce da zata da amfanin ta zai kai ga wani wato kai ibadar da ba kai kadai ne zaka kore ta ba amfanin ta zai kai ga wani kamar ciyar wanda take ta wajibi ko ciyar wanda take ta mustahabbi dauki wani abu ka taimaka wanda yake bukatar taimako kamar kyakkyawar mu'amala da mutane kamar gaya musu dadar magana kamar sada zumunci da sauran kyawawan dabi'u kaga wannan wani abu ne da ba kai kadai ne zaka more su ba a hadda wanda kake wa wannan mu'amala shi ma zai ji dadi to saboda haka wasu malami suka ce waf'alul khaira ana nufin ibada wacce ke tata'adda ya ta'adda nafuha wanda amfanin ta ba zai tsaya ga mutum shi kadai ba zai tafi har zuwa ga kowa da kowa duba muga husnul tartib yadda ubangiji ya tsara wannan maganganu waɗannan umarni bayan umarni ya tsara su daga wanda yake mafi tsuku mafi tsukewa shine umarni akan sallah wanda nau'i ne na ibada sannan akai umarni da ibada wanda nau'i ne shi kuma na aikin alkhairi sannan kuma akai umarni da aikin alkhairi wanda shi kuma ya kunshi komai da komai da ibadar da take ta gabbai da ibadar da zaka yi ta mu'amala da ibadar da zaka yi amfanin ta tsaya a kanka da ibadar da zaka yi amfanin ta kai ga wani duka ya kunshi wannan muga irin wannan tartibi Allah ya ce la'allakum tuflihun domin ku rabauta ku cimma abinda kuke so ku samu na duniya kuma samu abinda kuke so ku samu na lahira idan kun yi haka to babu shakka rahmar Allah tana kusa da ku inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin rahmar Allah tana kusa da waɗanda suke masu ihsani fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra Allah ce wanda duk yayi wato ya bayar da abin da yake da shi sannan kuma ya kiyaye dokokin Allah yayi sadaka wa saddaqa bil husna ya gaskata da mafi kyau kalma mafi kyau ce kalmar la ilaha illallah ko ya gaskata da cewa akwai aljanna ga dukkan wanda ya aiki mai kyau Allah ce fasab yassiruhu lil yusra to da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga samun sauki Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa a daidai wannan gabar yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya dangana samun rabo ya dangana shi ga waɗannan abubuwa da ya ambata na wato tsayar da sallah da ibada da aikata alkhairi sannan sai ya ce la'allakum tuflihuna don ku rabauta wato ku samu abinda kuke fatan samu kuke kwaɗayin samu sannan ku fita daga abinda kuke tsoro ya ce fala tariqa lil falahi siwa al ikhlasi fi ibadati al khaliq ashe kaga babu wata hanya ta samun tsira babu mafita in banda mutum ya tsarkake bauta ga mahaliccinsa wasa'i fi naf'i abidihi kuma yayi aiki tukuru wajen ya ga ya amfanar da bayin Allah faman wuffiqa lidhalika wale ce duk wanda ya samu tawfiki wato gamdakatar na wannan falahu alqadh almu'alla to yana da kaso mafi tsoka min as'adati wan najahi wal falah yana da kaso mafi tsoka da zai samu na sa'ada jin dadin duniya da lahira da samun tsira da samun rabauta wannan aya ta kunshi duka ayyuka na wajibi da duk ayyuka na mustahabi wannan aya ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun ta kunshi dukkan wani aikin alkhairi ta kunshi dukkan wani aiki na wajibi da dukkan wani aiki na mustahabbi ta kunshi tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala ta kunshi sallah ta kunshi zakka ta kunshi hajji ta kunshi azumi duk waɗannan sun shiga karkashin wannan aya sun shiga karkashin fadar Allah waf'alul khaira ku aikata alkhairi duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi sun shiga karkashin wannan saboda duk wani aikin wajibi da duk wani aiki na mustahabbi yana karkashin wannan aya da ubangiji subhanahu wataala ya dunkule su a cikin wannan sannan Allah subhanahu wataala ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi shi yasa ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa fa hadhihi al-aya wa ma ba'daha lam tatruk khayran illa jama'athu wa la sharran illa nafathu yace wannan ayar da ayar da za ta zo bayan ta bata bar wani abu na alkhairi ba sai da ta tattaro shi bata bar kuma wani abu na sharri ba sai da ta kore shi saboda aya ce jami'a ta tattare abubuwa duka Allah ce wajahidu fillahi haqqo jihadi, wai jihadi dan daukaka kalmar Allah iya iyawarku, wajtabakum shine ya zabe ku, wama ja'ala alaikum fid dini min haraj, bai sanya muku kunci a addini ba, billata abikum ibrahim, ku bi addinin mahaifinku ibrahim, babanku ibrahim, huwa sammakum almuslimina min qabl, shi Allah shine ya sa muku suna musulmi tuntuni, wa fi hadha da kuma cikin alqur'ani, li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum, dan manzo ya zama mai shaida gare ku, wa takunu shuhada ala an-nas, kuma ku zama masu shaida ga mutane, fa aqimus salata wa atuz zakat, dan haka ku tsayar da sallah ku ba da zakka, wa atasimu billahi, ku yi riko da Allah, huwa maulakum shine majibincinku, fa ni'mal maula, to madallah da majibinci, wa ni'man nasiru, kuma madallah da mataimaki. Wannan aya cikin cika bakin waccan aya wacce ta kunshi ubarni ga mu'mine da cewa su yi gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah. Gwagwarmaya, kalmar jihadi ta kunshi dukkan wata gwagwarmaya da za a yi da faɗi tashi dan addinin Allah ya tabbata. Ta kunshi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wannan da kyakkyawan abu da hana mummuna, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Yakan yi da dukiya, yakan yi da harshe, yakan yi da rayuwa ma gaba daya, wannan duka suna karkashin jihadi. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum wa anfusikum, nabi ce jahidu bi amwalikum, ku yi jihadi da dukiyoyinku, wa anfusikum wa alsinatikum da harsinanku, wa anfusikum da rayukanku. Saka kalmar wajahidu fillahi haqqo jihadi, ku yi kokari gwamnati ku yi jihadi dan daukar kalmar Allah iya iyayewarku, ya kunshi dukkan waɗannan nau'uka na jihadi. Saboda babu wani abu wanda bai shiga ƙarƙashin wannan ba wanda dan adam zai yi domin tabbatar da gaskiya, ko ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa, ko ya tabbatar da musulmi da musulunci. Insha Allah lokaci yayi karatu na gaba za mu yi tafsirin wannan aya kamar yadda ya kamata, abinda muka faɗa da daidai. Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.